بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. تويو كرتمو شي غبان شرحين zancen amirul mu'minina na 140 ne wanda baya mun kawo adilla na haramcin giba kuka ce a dukkanin adilla dinnan guda hudu amma na kitab da sunna da ijma da aka mun karanto ayoyi dangane da alqur'ani ko sarahatan na haramcin giba kuma inda Allah ta'ala yake cewa wala yaktab ba'dukum ba'd sarahata da sigan hani kada wasu ku su maya wasu giba. To sannan kuma sai muka fara karanto hadisai, to dorawa za mu yi daga dora hadisan za mu yi a cikin wasa'il daga Hussein bin Sa'id a kitab al-Zuhud wanda aka jingina ma Zaid bin Ali, Zaid bin Ali bin Ali bin Hussein Zaid bin Ali bin al-Ali Imam Zain al-Abidin dan Amin Zain al-Abidin daga iyayensa daga Annabi Rahma sallallahu alaihi wa yace taharumul wannan abin ya ce a cika ƙara tahrumul jannata ala thalathatin ala al-mannani wa ala al-muktabi wa ala mudmin al-khamr. Al-jannata haramta ma uku: mannan wato mai godi kenan, muktab mai giba, mudmin al-khamr kuma mai shayin giya kenan. Arwala a cikin wasa'il dai daga Abi Abdullah Ash-Shami daga Nawf al-Bakkali yace naje wajen Amirul Mu'minina yana rihaban masallacin Kufa, sai nace da shi assalamu alayka ya Amirul Mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh, sai yace wa alayka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, sai nace ya Amirul Mu'minin idni kai mun wa'azi, sai yace da ni ya Nawf asin yuhus yusan ilayka, yana masa wa'azi sai ce ka kyautata za a kyautata maka. To sai yana ta masa wa'azi, yana ta wa'azi da mai tsawo ne har ya zuwa inda ya ce ijtanibil ghibata fa innaha idamu kilabin nar, ka nisanci giba domin ita ce miyar karnukan wuta. Ma'anar miyar karnukan wuta da yake za a jassama, don ana jassama aiki, aiki sai a maishe shi jiki, kenan giba din aka tattara sai a maishe ta miya. To ko da gani ka san wannan miyar ainihin abin da yake nufi, da ta zama an kwaba ta ne kamar an tara kwatami, to kuma abin shan karnukan wuta ke. To karnukan wuta ko ba irin wannan masu haushi mutane ne wanda aka maishe su a sabon karnukan su saboda miyagun ayyukansu. Sannan sai ya ce ya Nawf kadhiba man za'ama annahu wulida min halalin wa huwa ya'kulu luhumin nas bil ghiba, yace ya Nawf yayi ƙarya wanda ya raye cewa an haife shi haihuwan halas ne, alhali yana cin naman mutane da ghiba. Wato ƙarya yake in yace shi dan halas ne, alhali yana cin naman mutane da ghiba. A cikin makasib na shaykhuna al-allama al-ansari daba rasmuhu ramsuhu yace daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi huduba wata rana sai ya ambaci riba a cikin hudubansa, ya nuna girman laifin riba. Sannan sai ya ce manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi, inna dirhama yusibuhu ar-rajulu a'zamu min 36 zaniya, yace ainihin dirhami guda da mutum zai samu na riba ya fi girman zunubi fiye da zina 36. Wa inna riba irdu ar-rajul al-muslim domin riba ainihin mutuncin mutum ne musulmi, wato kamancin mutuncin musulmi. Wannan babin riba mai walala ma ƙara bayani a babin, muna babin giba ne, za mu wuce da sauri. Har wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam man iktaba musliman aw muslimat aw muslimatan lam yaqbal Allah salatahu wa la siyamahu 40 sabahan illa an yaghfir lahu sahiba. Wanda yayi ma dan uwansa musulmi ko musulma giba, Allah ba zai karbi sallansa da azumin sa ba har safiya 40, sai dai in wanda yayi ma giba ne yafi masa. Har wallahi daga gare shi dai sallallahu alaihi wa alihi yace man iktaba mu'minan bima fihi lam yajma illahu bainakuma fil janna. Wanda ya giba mu'mini da abin da yake, wannan abin yana tare da shi. Mun ambace a baya cewa giba ita ce ka ce wani kaza ne na aibi, alhali abin aibin yana tare da shi. In ba aibin ba ya da tare da shi, ya wuce giba. To yace to wanda ya giba mu'mini da abin da yake tare da shi na aibi, to Allah ba zai tara su waje daya a aljanna ba da shi da wanda ya mai gibanki. Wa man iktaba mu'minan bima laysa fihi inqata'at al-ismatu bainahuma. Wanda kuma ya ma mu'mini giban da abinda ba ya tare da shi, to isma tsakanin su ta yanke. Wa kana al-muktabu khalidan fi an-nar wa bi'sa al-masir. Wanda ya giban zai zama dawamame a wuta, turma makoma. Har wallahi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi yace kadhiba man za'ama annahu wulida min halal wa huwa ya'kulu lumul duhum an-nas bil ghiba fajtanibil ghibata fa innaha idamu kilabin nar. To ga wannan kamar magana Amirul Mu'minin da makaranta baya shine kuma yanzu a maganan manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi a cikin makasib yace wanda yace shi dan halas ne ƙarya yake in yana cin naman mutane da ghiba, kuma ka nisanci giba domin giba shine miyar karnukan wuta. Har wallahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi man mashafi ghibati akhihi wa kashafa awratahu wa kashfa awratihi kanat awwal khutwatin khataha wada'aha fi jahannam. Wanda yayi tafiya da giba na dan uwansa da yayi al'auransa, yayi al'aura mana to na asirin sa ke, zai zama matakin farko da ya fara takata a hanyar shiga jahannama. Kuma an rawaito cewa shi mai giba idan ya tuba, to shi ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna. Kuma in bai tuba ba shi ne ƙarshen shi, in bai fito ba kuma shi ne farkon wanda zai shiga wuta. In mai giba ya tuba shi ne ƙarshen mai shiga aljanna, in kuma bai tuba ba shi ne wannan na ce a rage ƙaran mana. In ya tuba shi ne ƙarshen shiga aljanna, na ƙarshe a shiga aljanna. In bai tuba ba shi ne farkon shiga wuta. Har wallahi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi inna ghibata haramun ala kulli muslimin wa innal ghibata la ta'kulu alhasanati kama ta'kulu an-nar alhatab. Giba haramun ne akan kowane musulmi, kuma giba tana cin kyawun ayyukan mutum kamar yadda wuta ke cin kirare. To Sheikhul Ansari a littafin sa dai Makasib daga ciki aka rairaye wannan, yace ma'anan cin hasana kyawun ayyuka ko dai ya zama ta fuskacin bata ayyukan ladan aikin mutum, in aka kwatanta da hukuman da za a yi masa, ko kuma za a ɗebo hasanat ɗin ne a ba wanda aka yi ma giba. Me ya ma'anan ainihin giba na cinye kyawun ayyuka? Hanya biyu, in ma dai yana ɓata kyawun ayyuka sai zama tamkar ya ƙona kyawun ayyukansa, wa in ma za a ɗebe kyawun ayyukan a ba wanda ya ma giba. Ya ce kamar yadda aka rawaito ruwayoyi daban-daban sun da suke nuna ga haka nan. Daga ciki akwai nabawi, in kun ji mun ce nabawi muna nufin ruwaya kenan da aka samu daga Annabi ta hanyar makarantar jama'a. Wato ba a samu, mu ba mu same shi a makarantar ba, amma su suna da shi, sun ce Annabi ya ce.
to sai mu ce nabawi ba laifi da daukar nabawi muka dauka a aiki da shi a babin wannan babin targhib wa tarhib ne a babin fadala shine fada'il wajen targhib da tarhib akan yi amfani da hadisi hatta walau ko yana da rauni in ba mawdu'i ba in dai mawdu'i ne zai ne ba za a amfani da shi ba amma mai rauni isnadi wajen fadala cewa an kai kaza za a baka kaza na lada ko kuma ka guji kaza ko za a yi maka kuma iri kaza to wannan ba laifi da karanta shi to da ciki akwai wannan nabawi da yake cewa za a yi uta bi ahadin yawmil qiyamati fayuqifu bayna yaday rabbi azza wajalla barin karanta muku da wasa za a zo da mutum ranar kiyama sai a tsayar da shi gaba ga Allah azza wajalla sai a bashi littafinsa sai ya duba sai ya ga babu bai ga wani aikin sa kyakkyawa ba sai ya kulu sai ya ubangiji na wannan ba littafi na bane ni ban ga kyawun ayyuka na ba sai a ce da shi ubangijinka baya rabkana ko baya mantuwa aikinka ya tafi kyawun ayyukanka sun tafi ne saboda giban mutane da kake sai a zo da wani mutum shi kuma sai a bashi littafinsa sai ya ga ayyukan kirki masu yawa da ɗaho ayyukan alkhairi da yawa da ya yi sai ce ya ubangiji na wannan ba littafi na ne wa'annan ayyukan ɗaya ni ban yi su ba sai a ce da shi wane ne ya yi maka giba sai aka kwaso hasananinsa aka baka to ka gani maka kawai a banza a wafi ka aikin kirki ka miƙa ma wani rada ka yi azuminka ka yi sallanka ka yi sadakanka ka yi sada zumuncinka ka yi sauransu ka duk a kwashe a ba wani don ka ci namansa sika ko shi wanda aka yi masa giba yana zaune kawai bai aikin komai kawai a zuba mashi a sannata da mai yamanta kaga ai maka ce ma inda za ka ga mai maka giba ka ya kamata ka bashi goro ka ce sannu ɗan waye ma da zato ga goro saboda yana kwaso kyawun ayyukansa ne yana baka kuma yana akwai wani ra'ayin kuma yana kwashe maka zunubai domin idan ba yi da ayyuka masu kyau kai dan za a baka sai a kwashe zunubanka kuma a bashi kaga baka yi mummunan aiki ba sai ka zargi wani aiwanan ba mutumin yana kaza yana kaza oho kai kuma sai a kwaso miyagun ayyukan shi a baka tir kwakwashe kyawun ayyukanka a bashi to a cikin iqabul a'mal da littafin Sheikh Saduq littafi ɗaya ne thawabul a'mal wa iqabul a'mal wani lokaci muka ce mai thawabul a'mal ɗaya ne wa iqabul a'mal to akwai da isnadinsa daga Abi Barra ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya salla tare da mu sannan sai ya juya da gaggawa sai har ya sa kofansa ya sa hannunsa a kofar masallaci sai ya kira da sauti mai ƙarfi ya ce ya ma'asharan nas la yadkhulul jannata man amana bilisanihi wa lam yakhlis al-imana ila qalbi ya ce ya ku mutane ba zai shiga aljanna ba wanda ya yi imani da harshensa bai ikhlasin imani a zuciyarsa wato ya faɗa da baki bai shiga zuci ba wala tattabi'u awratil mu'minin kar ku riƙa bibiyan al'aurin mu'minai tsaraicin mu'minai kenan fa innahu man yattabi awratil mu'minin yattabi illahu awratuhu duk mai bibiyan tsaraicin mu'minai to Allah shi ma zai bibiyi nasa tsaraicin wa man yattabi illahu awratuhu fa yufdihahu walau fi jawfi baiti wanda ko duk wanda ko Allah ya bibiyi al'auransa to zai tozarta shi ya ba da shi fadiha shi ne tuna mashi asiri ko da a cikin ƙuryan ɗakinsa wato da mutum zai ɓoye cikin ƙuryan ɗakinsa ya wani aiki na laifi ba wanda ya san ya yi to amma shi kenan kullum sai ai wane yana kama wane ya kama wane ka zo shi ma wancan abin da ke sai Allah ya tona kana son rufin asiri ka rufe na wasu a cikin wannan wani ban gan shi a nan ba amma dai wannan wani ruwaya ne aka ce waɗansu mutane za su zo ranar alƙiyama a ga sam ba su da wani mummunan aiki sam a ga littafansu ba komai ba mummunan aiki sam har sauran mutane su yi mamaki aka ce annaba sun mamaki sai sun mamaki waɗannan mutanen su ba su taɓa zunubi ba kenan ashe suna zunubi amma kuma suna rufe asirin wasu ne sai Allah ya rufe nasu sai zama ranar littafin su san ba za a ga mummunan aiki har wallahi a cikin iqabul amal da isnadin sa daga Habs bin Giyas daga Ja'far bin Muhammad alaihi assalam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yace mutum hudu yan wuta suna cutuwa da warin su da cutun suna cutuwa da su za a iya zar kashayar da su tafasasshen ruwa da jahim su yi ta kiran wailu da zubur sai yan wuta su rika ce ma junan su wayannan hudun fa sun cutar da mu tare da cutar da muke tare da shi wato dan wuta yana fama da wahala amma kuma wani dan wutan yana cutar da shi la Allah ko saboda wari da yake yi warin har sai dan wuta ma sai ya ji abin ya fitine shi ko wani nau'in abu da yake sai ce wai wannan hudun me ya same su ne har muna cutu bayan cutu da muke tare da muna cutuwa kuma da cutunsu ɗaya daga cikin hudun nan na farkon kenan an rataye shi akan an rataye shi rajulun farajul mu'allaqun alaihi tabutu min jab ɗaya an ɗora masa akwatin garwashi ɗaya kuma wa rajulun tajri am'ahu sadidan wa daman aswadat ɗayan kuma aswad natina ɗaya kuma ainihin uwar hanjinsa ainihin tsutsotsi da jini na kwararowa daga ciki kuma yana fita baki kuma yana ɗoye na ukunsu kuma bakinsa yana yasiru fahu ƙaihan wadama ainihin bakinsa na fitar da ruwan ƙurji muke ce masa yana ruwa mai surkami da kuma jini yana fitowa daga bakinsa ɗayan kuma na hudun shi kuma yana cin namansa naman kansa yana ya gani namansa yana ci sai a ce maushi wannan mai akwatin garwashi wannan aka rataya masa akwatin garwashi ya ce kai su ce da yan wata ce kai mai same ka ne kana cutar da mu tare da abin da ke tare da nuna cuta sai ya ce aini da kuka ganin nan na mutu ne sai zai ya bada amsa ne a sigan ga'ib ya ce kai wannan nisantacce sai su ce ya ab'ad ma balul ab'ad kad adana alama bina min al'adha shi mai akwatin garwa shi kenan sai su ce me ya samu wannan kai nisantacce wato nisantacce daga rahama kenan kai wannan nisantacce me ya same ka ne kana cutar da mu tare da cutar da ke tare da mu sai ya ce masa ina ainihin nisantacce ya mutu ne a wuyan shi akwai dukiyoyin mutane kuma bai biya ba shi nasa kenan sannan sai a ce ma wanda war hanjinsa ke kwararar da ke daddalowa da tsutsotsi da jini me ya sami kai nisantacce kana cutar da mu da tare da abin da ke cutar da mu so yan wata ce da sai ce ai al'abda kana la yubali aina asaba al-bawl min jisi sai ce ai shi wannan mun nisancin bai damu da ina bawali ya same shi a jikinsa bane sai a ce ma wannan da ainihin bakinsa ke fitar da sura mai surkami da jini a ce me ya sami abu wannan kai nisantacce kana cutar da mu da abin da ke ba tare da cutar da ke da sai ce ai abin shi abu din nan ya kasance ne yana kana yi haki ya kasance yana kawo labari ke haki yana ba da labari ai wani kaba labaruka na aibobin mutane ma'ana fa yanzuru ila kulli kalimatin khabithatin wa yuhaki biha thumma yaktabun nas yana neman duk mummunan magana sai ya bada labarin wannan mummuna kuma ya rika mai mutane giba to kanga shi wannan mai giba kenan bakinsa sai ya rika fitar da wani irin ruwa mai surkami yana wari da jini har su ɗan wata abin ya dame su. To shi kuma sai a ce da shi, shi mai cin naman jikinsa, shi kuma yana ya gan namansa yana ci. Ma ba da al'abda ƙad azana ala ma bina min al'abda, sai ce ina al'abda kane a kullu luhuman nasu bil ghiba wa yamshi bin namima. Sai ce ai shi wannan mini sancin ya kasance yana cin naman mutane da ghiba ne, kuma yana yawo da annimimanci. To shi kun ga wa'annan guda biyun ƙarshe masu ghiba ne da annimimanci, wanda har ƴan wuta ma na cutuwa da cutansu. A cikin wani littafi, ban san ina control ɗin wannan abin yake ba ne, wane ne ke control ɗin shi, an kulle ne? To a rage volume ɗin mana, yana ta itsuwa. A cikin wani littafi mai suna Anwar al-Anwar na Nu'mani, Anwar al-Nu'mani, Nu'maniya, na muhaddis al-Jazairi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi, yace na shuɗe daren da aka yi umaratu lailata usriya bi ila sama'i ala qaumin yahmishuna wujuhahum bi azafirihim. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, na wuce wa'ansu mutane da daren da aka yi, na yi magana har na gaji, simple a rage volume. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, na wuce daren da aka yi Isra'i da ni, zuwa wa'ansu mutane suna ƙwarzana fuskokinsu da ƙumbabinsu, sai na ce ya Jibril, su wa'annan su kuma su wane ne? To kuma an rufe shi ruɗin, shi wane ne ya kusa ne? Sifika ɗin ne? Akwai sifika nan ne? Amma ba ni ke kallo ba. Nufi na in baya ka baya kalle ne ba, wanne ne ke kallo, yana kallon nan ne? Ba cirewa za a yi ba, nufi na daina kallo na nan. Shikenan, amma na ji ko? Halas shikenan. Wanne ne mai kallo ne ke? Ba wa'annan ba ne, wa'annan duk na masu. Lalle ba su fi ka, wa'annan ba su ba ne, wa'annan na masu kamara ne, ba shi ba ne. Wannan speaker ne in ya kalli nan dama in ya kowin zai kara, amma yanzu ana ji ko ba ji? Allah shi ke. Ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi, ya ce ran da aka yi Isra'i da ni ya zuwa sama, na ga wasu mutane suna ya kusan fuskokinsu da ƙumbabinsu, suna ƙarƙarzana fuskokinsu. Sai na ce ma Jibril, wa'annan kuma su wane ne? Sai ya ce wa'annan mutanen da suke ma mutane giba ne, haula'i alladhina yaghtabuna an-nasa wa yaquna fi a'radi. Wa'annan mutane masu ma'ai, su mutane giba ne, suna aukawa a mutuncinsu. Sai ga sun sa kuma suna takartan fuskarsu, yagowa kidiya, suna yagowa, jini na fita. Yace masu cin mutuncin mutane da giba ke. Har wala a wannan littafin da an ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya umurci wasu mutane ce su yi azumi, ya ce kada ɗayansu ya buɗe baki har sai ya nemi izini. Sai manzo Allah ya mashi izini ya buɗe baki. Walala wannan wani azumi ne na musamman don ya koyar da wani abu. To sai mutane suka yi azumi, da yamma ta yi, sai kowa sai ya zo ya ce manzo Allah, in je in yi buɗe baki? Sai ya ce yaje. Sai wannan ya zo ce je mu yi buɗe baki? Sai ce wannan ya zo ce je. To sai wani mutum ya zo ya ce ya Rasulullah, akwai waɗansu ƴan mata guda biyu a gidana, suna nan suna azumi amma suna jin kunyan su zo wajenka su nemi izinin yin buɗe baki. Sai manzo Allah ya kama bai ji. Ya sake maimaita masa bai yi kamun bai ji sa.
ya sake maimaita sai ya ce sai ya ce ai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai ba su yi azumi ba ya ce ya za a ce mutum ya azumi alhali ya wuni yana cin naman mutane sai ya ce je ka ce musu su kakaro amai sai je ce to an ce ku yi kakaro amai sai ya dawo ya ba manzo Allah ya ce labari ya ce sun yi kakaro amai sai aka ga gudan jini ya faffado daga sai manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadi lam yaqi law baqita fi butunihima la akalat kumanna yace na rutse da wanda ran muhammad ke tare da shi da ba da wannan gudan jinin ya gurunzu a cikin su da sai wuta zai je shi to wannan kuma kun ga wannan wani abu ne wanda yake abinda yake an jassa ma abin domin shi annabi ana aifawara mushi al'amari ya jassa ma domin ayyuka ana jassa masu ma'ana aiki ana mishi shi ciki an fahimta ai mutun ya kalma mai kyau sai Allah ya halicci halitta mai kyau san daga wannan kalma din sai ya zama halitta mai kyau din nan ya zama ya amfani ya zama yana samun unsi da shi gobe kyau ko a kabarin sa ko ya aiki mai kyau sai a yi mishe shi kyakkyawan abu wato ana jassama abu to haka nan mun aiki shi ma ana jassama shi wannan abin da yake ma a alamar arwa sai aka mishe shi hakika cewa su amayo sai suka amayo gudan jini wace to kaga yanzu ba yana nufin wannan zai yi wani yanzu ne je ce ai operation a fitar da giba a cikin jikin mutum ba tunda yake wannan ne wani abu ne ma'anawi amma da yake annabi ya so ya koyar da darasi sai ya ce su ai azumi abin sai ya fitar da wannan fakar a littafi za ka ga ruwayoyi da yawa ne yake waɗansu amma abota sanin abubuwa wanda Allah ya fahimtar da su abubuwa suna iya ganin abu mujassam kuma har sukan iya nuna ma mutane su ga su jassama ɗin hal misali akwai wani da aka gaishe cin abinci ya ƙi zuwa sai suna cewa misa ba za ka je wannan yake za ka liyafa sai ce a ai jini ne mutane ne saboda ainihin shi wannan haƙoƙin mutane ne dandane ya kawo to sai ce ya nuna masa ya ɗauki abincin ya matsa sai jini ya fito wato ana su suna iya jassama abu ba kaga wannan ba annabi ba ne wani bawan Allah ne gar amma zai iya jassama abu ballanta ana annabi ya iya ce musu kowa ya azumi amma wanda kar wani ya buɗe baki sai ya nemi izini kaga manzo Allah ya so ya nuna ya so da darasi ke kowa ne ya zo su yi in sha buɗe baki sai ce su har sai wasu suka so aka ce ku ba za ku je wajen manzo Allah ku nemi izinin buɗe baki sai suka shiro sun zaran nan sun ci namu mutu kaga wato kenan ba azumi mutum yake ba in yayi giba ke to na rantsa da wanda ran muhammad ke hannunsa da ba dun sun amayar da shi ba anan to da wuta za ta ci su to kaga aka ce akwai gudan jini a cikin mutum kuma wuta za ta kona to ta ina wutan za ta bi kaga ai za ta kona shi kenan ko in kuma ta je ta ciki ko za ta shiga cikin ta kona shi ai kaga lalle ya sha masifa kafin ya gama konewa a cikin wata ruwaya kuma aka ce shi bayan da wannan mutum ya zo yana neman izinin waɗannan 'yan matan manzo Allah ya kan bai gan shi ba sai ce ya ce ya rasulallah sun yi ta amai har sun kusa mutuwa su biyun nan kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zo min da su sai suka zo su biyu din sai aka kawo tukunya sai ya ce ma ɗayan su yi amai sai ta amai sai ga kai da dam da sadiq kai muna ce mishi ruwan kurji da kuma kamar ruwan gyambo ana ce mishi kai da jini da ruwa mai sokami shine wanda yake fari jaja galiban shi yana ware sai ta yi amai sai da ta cika tukunya to sai ya ce ma ɗayan ke ma yi amai ƙi'i yi amai sai sai ita ma sai ta yi amai shigen irin wannan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi inna hataini samata amma ahallallahu afrata alama haramallahu alaihim. Yace waɗannan su biyun nan ƴan matan nan sun yi azumi gabarin abinda Allah ya halatta musu amma sun ci abinda Allah ya haramta. Jazarat idahuma alal ukhra faj'alata ta'kulana luhuman nas. Ɗaya ta zo na wajen ɗaya ne suka shiga cin naman mutane. Wannan ruwayoyin guda biyu Al-Ghazali ya ruwaito a cikin Ihya Ulumuddin daga Anas cikin irin wa'annan. Mai irin wa'annan abu a babin targhibi da harbi za ka gansu da yawan gaske. Sun karanta Ihya Ulumuddin na Ghazali yana da irin wa'annan abubuwa da daman gaske. Kuma akwai Faidul Kashani ya yi sharhinsa Muhajjatul Bayda. In ka karanta irin wannan waki zaka ji wa'azi sosai masu shiga jiki. Kuma Sheikhul Ansari Tabasara ya ce ana nunka uquban mai giba idan ya zama yana yabon wanda yake mai giba in yana gabansa. Wasu akwai yana gibansa ne kawai dama ba ya sa alkhairi dangane da wani, amma wani ana ce mashi mai fuska biyu ko mai harshe biyu a gabanka ya yabe ka a bayanka ya soke ka. So zai ce to ana nunka uban mai giba in yana yabon wanda yake mai giban a gabansa. Ya ce wannan ma in abin da ake giban nasa akwai tare da shi ne. Idan yana gibansa a ɓoye in ba yana in yana nan yabe shi ana ce mashi mai harshe biyu a ranar kyama. A ce ina mai harshe biyu wala Allah kaga wannan da a yi jasa mashi ma sai a ga mutum ya fito da harsuna guda biyu saboda da wannan yana nan ya yi zunɓe nan ya yabo ina mai harshe biyu. To kuma aka ce zai zo an roito ma zai zo a ruwayoyi masu yawan gaske wurida fil mustafida wato an roito a ruwayoyi daban-daban annahu yaji'u dhulsanain yawmal qiyamati wa lahu lisanani min nar cewa mai harshe biyu zai zo da harshe biyu na wuta ranar alqiyama. Fa inna lisanal madhi fil huduri وإن لم يكن لسانا من نار إلا أنه إذا ضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. تو أي هرشن يبو كو دا كي أي شي يبو يكي كاغا با هوتا باني تو أما أكا واما دا وانجا سي كو سي كو ما نوتا كاغا إنا أمباني يبون دا أكي زرغير تا أي بانغاري كاغا يبون يازم ميني إذن دا أكي إنا تي يبون متني كوان كاغا هرشن سبودات إني ميكيو كيان. To sai ya zama ya yabo da wannan ya suka da wannan to sukan ne da wadai harshen shi ya mai da ɗaya na yabon ma mummunan abu. A cikin majalis da sanadinsa daga Hafiz bin Giyath daga Imam Sadiq daga babansa daga iyayensa daga har ya zuwa Ali alayhi salam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man madaha akhahu almu'min fi wajhihi waqtabahu min wara'ihi qad inqata'at ismatu bainahuma. Wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda ya yabi dan uwansa mumini a fuskansa wato a gabansa ke amma ya masa giba a bayansa to an yanke isma tsakanin su ba wani dangantaka. Daga Imam Bakar alaihi salam yace bisal abdu abdun yakunu dha wajhaini wa dha lisanaini yatri akhahu shahidan wa yaqulu غائبا اذا اعطاه حسده واذا ابتلى غضبه. يجي ترما باوا يا مغوستا وان باوا مي فسكا بيو مي هرسنا بيو ييبي دان وانسا ان ينانا يدري واتو يا كوداشي كوداشي ان ينانا ا غبانسا يجي نامنسا ان باينا. In an bashi wata baiwa sai ya masa hasara, in an sa mashi wata jarabawa sai ya ji haushi. Wannan kenan, dan wannan dangane da ruwayoyi kenan. Wannan mun gama gurin a gurguje, mun gama dangane da ruwayoyi. Sai ko wani babi a gurguje, shi ma za mu bi, saboda ina ganin karatun za mu kare shi yau da haka. Ko bai karu ba, za mu kare shi. In ba haka ba, za mu yi ta karatu ne. Wannan shi kuma ɓangaren a mai ke kai mutane ga giba ne. Ya ce abubuwa ne har guda goma wanda sukan sa mutum ya giba, sai mutum ya kiyaye su. Zan bi su a gurguje. Wannan ya zo ne ma a cikin ruwaya, wanda Imam Sadiq alayhi salam ya faɗe su a dunkule, a faɗin su al-ghibatu tatanawwa'u ashara, asharatu anwa'u. Giba tana kasuwa kashi goma: shifa'un ghaidhin wa masa'adati qaumin wa tasdiqi khabarin bila kashfin wa tuhma wa su'i dhan wa hasadin wa sukhriya wa ta'ajjubin wa tabarrumin wa tazayyinu. Wannan an rawaito a Makasib na Sheikh Al-Ansari da Al-Anwar na Numaniya da sauransu dai, da kuma har wala Abu Hamid Al-Ghazali a Ihya Ulumuddin ya kawo su. Wato giba daga waɗannan, tana asalinta daga waɗannan. Ma'anan shifa'ul ghaib, kana mutum yana jin haushin wani, sai ya huce haushin da yin masa giba. Ma'ana na biyu, na musa'adatu qaumin, mutane suna giba, shi kuma bai yana da raunin ya ce musu abinda kuke ba daidai bane, shi ma sai ya taya su. An sa faifan wani, shi ma sai a yi tare da shi. Da abinda ya fi kamata ya yi shi ne ya nuna cewa ba haka ba, ko kuma ya hane su. Amma sai ya zama sai ya taimake su, sai a haɗa yi. Abu na uku, wani bi a gurguje ne, don na ga lokaci zai kurema. Abu na uku shi ne tasdiqu khabarin bila kashf, shi ne ainihin gazgata labari ba tare da an bincika ba. Ya ji an ambaci abu, sai maza-maza shi ma ya ce eh, haka ne. Wato shi wannan, shi mai irin wannan nau'in giba ɗin yakan haɗa da ƙarya. Alhali in yana son mutane su gazgata shi, sai ya fara faɗan abin da aka sani dangane da mutum, sai a ga wannan haka ne. To daga nan kuma sai ya ƙara da abin da yake ba shi tare da mutum, sai a gazgata. To ko da mutum ya faɗi wani labari dangane da wani, kamar a misali za mu karanta cewa ko wani nau'in abin da yake shi ba giba ba ne, kamar an san mutum yakan sha giya, ya zo yana tambele. An san shi dama yana shan giya yana tambele. In ka ce wani mashayi ne, kayi giba, da sanu za mu karanta wannan ba giba ba ne, saboda a bayyane yake abinsa. To aka ce ha, wannan mashayi, sai aka ce kuma gashi yana ɗauke-ɗauke. Alhali ba ya ɗauke-ɗauke, yana dai sha. To kaga ba ainihin idan ya kaga wannan ba an yi mashi giba ba. To na uku, na huɗu kai zan ce, shi ne ya ce masa tuhuma, shi ne ainihin idan ya ji giba, abinda ya zama fara, abinda ya kamata ya shi ne ya barrantar da shi wannan mutumin. To amma sai ya zama shi ya shiga gadaman gibobin ga tuhuma, wato ba a tabbatar da abin, an tuhume shi kenan, ba ma yana yin ba ne, ba ma akwai abin tare da shi ba ne. Na biyar shi ne su'u zan, mummunan zato da mutum. To shi kuma shi wannan yakan faru ne ainihin a wajen ƙoƙarin rage darajar mutum. Idan aka ambace shi, aka yabe shi da wani abu, sai mutum sai ƙoƙarin kuma ya nuna cewa aibe, eto aikala, ya ɗan ƙoƙarin ya nuna wani abu saɓanin hakan. Sai kuma hasada, mai wa yana hasada ga shi wannan da ya magiba ɗin, sai ƙoƙarin ya faɗi wata kalma dan wanda za ta rage darajar wannan mutum a idon mutane, ko in yaji an yabe shi ya hada da soka, a ce kamar a ce wani akwai ilimi, sai ce to amma dai ba ilirani, ko ka gani baka ga ainin yadda na hau, sai kaga ya sa wasa libisa a maimakon na ƙasa ba, ai ba na hau ne, to kaga ya dan yana ƙoƙarin ya dan zafta dai shi kenan. To na bakwai izgili da wasa, inda ainihin mutum ya maishe shi mutu a yi shi a yi dariya, a ce aika za ka za sai a yi dariya, ba da gaske ake yi ba, amma kuma da shi mai yi da mutum, ta zo saboda in ya zo ma ya za a daina ko an gan shi kamar an yi wasa da dariya ne, amma in yana nan ba za a yi ba, ko ka ga ya zan shi ma. Na takwas na tara kai zan ce, na tara din ya je ba su ne, ya jira su daban-daban. Ta'ajjub shi ne jin kai kenan, mutum yana son a nuna shi ya fi wani kenan, sai in ya ji ainihin an yabe shi da wani abu, shi kuma sai dun ya nuna shi ya fi shi sai ya faɗi wani abu. Sai na goma wanda ya kira nan ya ce tazayyunu, a tazayyunu kai ainihin ƙawatawa kenan, wanda ya ce nan ya ce ana fushi don Allah ne, to idan ya zama ainihin ya ga wani abu dangane da wani, kamata ya yi ya suturce masa, amma kuma sai ya ga kamar in ya ambata kamar ya yi ado da wannan ne, to shi ke nuna a gurguje da nake wannan abubuwa nau'o'i, kila mutum yana da bukatan ya sha karatu, kila in ya duba wannan a cikin ya ulumuddin ko mahajjatul bayda na faidar kasha ne, abin shi ya dan garba a yanzu ban ga san wanda ya taqiqin ya ulumuddin na Ghazali ya fitar da isnadun hadisan ba, akwai wasu da suka yaka, akwai wanda nake da wanda sai ya ce wannan hadisi shi bai same shi ba sau, amma yanzu zamanin su kwamfuta kila a sassamu, to shi faidar kasha ne kuma ya kankara da akwai ɗin a imma. To abu na hudu da za mu kawo kuma shi ne ainihin giba, na da ɓangarori biyu, akwai kamar da muna maganin giba mukan yi magana dangane da mai faɗan giba ne, to sauraron giba shi ma haramun, domin kowa komai shi mai giba in bai sami mai sauraron shi ba ai ba zai, yana yi ne don aji, saboda haka jin giba ma haramun. A cikin makasib na shekuna al-ansari ya ce ainihin ya harmu istima'ul gibati bila khilaf, sauraron giba ya haramta ba saɓani akan wani, wa kar wuri da anna sami alil gibati ahadul muktabai, an rawaito cewa mai sauraron giba ɗaya daga cikin masu giba, idan mutum biyu suka zauna aka ce suna giba, ɗaya yana yi ɗaya yana sauraro, sunansu mene su biyu? Masu giba. Kuma ruwayoyi da aka samu a wannan babin suna da yawan gaske. Sai dai wasu suna ganin to jin ma shi ma kabira ne kaman yi din. Wasu su ce ƙaramin giba, duk shi mai sauraro kila laifin shi bai kai mai yi ba. Amma dai zuciyarsu masu laifi ne. To a cikin daga cikin wannan ruwayoyin akwai a cikin iqabul amal da isnadinsa daga abil war daga abi ja'far alayhi salam ya ce manuktiba indahu akhuhu almu'min fa nasarahu wa anahu nasarahu allah wa anahu fid dunya wal akhirah, wanda aka yi giban dan uwansa mu'mini a gabansa sai ya taimaki dan uwan nasa mu'mina, to Allah zai taimake shi a duniya da lahira, ma'ana ya taimake shi, ma'ana ya kare shi daga gibar da aka yi mishi. Wa man lam yansurhu wa lam yadfa anhu wa huwa yaqdiru ala nusrati haqqarahu Allahu azza wa jalla fi dunya wal akhirah, wanda kuma bai taimake shi ba ya kare shi ba alhali zai iya taimakonsa, Allah zai walakanta shi a duniya da lahira. Kaga idan aka yi giba yanzu an baka dama ka sami taimakon Allah ko ka walakanta kanka, ya taimakon ka ce ƙarya yake idan mutun ya giba kace a mu musan komai da gane da wani sai alkhair irin wannan maganar ka daina fada ka ji tsoron Allah ya wani wannan ba gaskiya bane
to zaka ji kin sa yayi sanyi dama yana son ya bata wancan ne sai ga jikin sa sai to kaga kariya ke ba ka ce a karo maka ba
ka ce eh haka ne sai ya kaji kari ba maza ka dode ne alharu lawa a cikin iqabul a'mal hadisi mai tsawo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi daga cikin yana cewa wa man radda an akhihi gaibatan sami'aha fi majlisin radda Allahu azza wa jalla anhu alf babin min ash-sharr fid dunya wal akhirah wanda yayi raddin ya ma dan uwansa ya ga gabanin dan uwansa yayi raddi gabanin dan uwansa na giba da ya jita a wani majlisi to Allah zai masa raddi zai tunkuɗe masa mana sharri dubu a duniya da lahira wa illam yurid anhu kana alaihi ka wuzri maniktab in ko bai masa raddi ba bai kare shi ba to zai zama yana da laifi shigen na wanda ya giba ne idan ka ji giba kai shiru kana da laifin wanda ya giba in ka ji giba ka kare kuma ka mai da ruwa Allah zai kare ka daga sharri dubu na duniya da lahira a cikin wasa'il Sheikh Saduq da isnadinsa daga Shu'aib bin Waqid daga Hussein bin Zaid daga Imam Sadiq daga iyayensa alaihi wassalam hadisi da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya hana giba ya kuma hana sauraron giba kuma ya hana annamimanci ya hana sauraron annamimanci yace kuma sai manzo Allah ce la yadkhulul jannata qatatun yani nan mama qatat la yadkhulul jannata qatatu wannan kaga an kira shi qatatu wanda jin sunan ma ba dadi ko dada ko ba ga iya larabci ba kai ko sunan mutai aka ce ya so aka ce qatatu ai ka ji ba dadi to qatatu ba ya shiga aljanna aka ce wani qatatu mai hada fara annamimi kuma ya hana zancen da za a zauna ba kira ya zuwa ga Allah ba ya kuma hana giba ya ce maniktaba imru'in musulman batala saumuhu wa naqada wudu'uhu wa ja'a yawm al-qiyamati yafuhu min fihi ra'ihatun antun min al-jifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji wanda yayi giba musulmi azumin sa ya baci kuma alwalansa ta kare kuma zai zo ranar alkiyama bakin sa na fidda wari wanda yafi mushi doyi wallahi ainihin bacin azumi da bacin alwala ma a wani waye ne an fahimta ma'ana waye kamar yadda makaranta baya gashi mutun yayi azumi amma kuma ba lada saboda mene ya ci naman mutum to haka ma in yayi alwala yanzu kun bai da tsarki ma'anawi ba zahiri zahiri yana da alwalansa amma kuma kaga ya bata alwalan da mummuna aiki kaga darajojin alwalan ke to kuma zai zo ranar kiyama bakin sa na wari doyin ya wuce na mushi ya ta'azza bihi ahadul mawqif wanda suke tsayar a ranar kiyama duk sai sun cutu a ranar kafin ayi hisabi kenan aji baki na ta doyi ya fi mushi wari duk mutanen da suke zo abin ya dame su ashe bakin mai giba wa in mata qabla an yatuba mata mustahillal lima harrama Allah azza wa jalla in kuma ya mutu bai tuba ba zai mutu yana haranta abinda Allah ya haramta wato mutun yana giba bai tuba ba kamar ya ci abinda ya daidai ala wa man tatawala ala akhihi fi ghaibati sam'an fi sami'aha fihi fi majlisin faraddaha anhu radda Allah anhu alf babin min ash-sharr fid dunya wal akhirah ku saurara duk wanda ya taimaki dan uwansa a giban da aka yi masa wanda ya ji a wani majalisi sai ya masa raddi ya wato ya kare shi to Allah zai kare shi daga babi dubu na sharri a duniya da lahira fa in lam yuraddaha wa huwa qadirun ala radda kana alayhi ka wuzr man iktaba 70 marra kaga wannan an ƙara 70 in ko ya dai ya karewa bai kare ba yana da laifin wanda ya giba din sau 70 har wala malamin mu Sheikhul Ansari kenan yace la'alla fuskan ƙarin ukuba a kansa in bai raddi ba, tana ƙarfafa gwiwan shi mai giban ne ya ci gaba da yi. Kaga idan ka ji ai mutum ya giba
ya ji an saurara mai zai sai ya ƙara. To kaga shi yasa ma sai aka ce to ai ka shi wannan da ya je shiru bai ƙara wancan ba, ya taimaki mai giban akan ya ƙara giba, shi yasa ma yake da ninkin-ninkin na zunubi.
To shi ga Al-Azhar yake cewa mai wa haka nan ne saboda zai sa shi wannan ya samu ƙarfin gwiwan ƙara giba din ne. To yace kuma zahirin magana raddi ba ya bambanta da nahayi hani ga gwiba, ma'anan raddi din nan kokarin a taimaki wanda aka yi ma giba din da abinda ya dace da wannan giba din. Idan ya zama aibin na duniya ne gare shi, to wannan da ya ce duniyawiyan na duniya kenan, don akwai na duniya akwai na dina, wato ainihin zai zama da babban laifi in ba taimaki dan uwansa ba. Idan kuma aibin na lahira na addini ne, wato kamar a ce ai yana aikata zunubi iri kaza, to shi ma ainihin shi ma laifi ne, ya kamata ya ainihin ya nema masa gafara ne kar ya aibata shi, maimakon ya riƙa aibata shi da laifin da yake, kamar ya san shi yana da laifi tun farkon abinda wannan abin goshin wannan kalami na Amirul Mu'minin yake cewa abinda ya kamata ga ahlul isma shine su ji tausayin wanda suke laifi. To ka gani idan mutum yana zunubi kai baka irin wannan zunubin, ya kamata ka ji tausayinsa ba kai masa giba. To kuma ka sani ko da muka ce jin giba haramun ne, to muna nufin giban da ta haramta a jini. Da sannu za mu ga wuraren da muke za a ce shi ba giba ba ne ballanta na a ce jinsa ya haramta. To wannan shi ne abin da za mu ce, shi nan ya kawo wurare lokaci ko ya ƙure. To shi kenan zan yi a gurgujen gaske na ce za mu bar wannan ne, na ko gada fa'idodi da yawa. To wannan akwai wasu abubuwa da sun yi kama da giba amma ba giba ba ne. Ya kawo sunan har guda goma wanda yake za a iya cewa ainihin wannan ba giba ne ba. Na farko kamar yadda Allah ta'ala ya yi sinasi la yuhibbullahu al-ja'r bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Man zulim ba giba yayi ba, kamar cewa ne man kaza ya kai ƙara ke ba ya riƙa yaɗa jita-jita ya kai inda za a taimake shi. Na biyu, nasiha ga wanda ya nemi shawaranka. Ya kawo misali a nan, akwai wata mata sunanta Fatima bintu Qais, ta nemi shawaran annabi. Wasu mutane sun ce za su aure ta, suna son su aure ta. Daga ciki akwai Muawiya, sai manzo Allah ce Muawiyatu su'uluku la mala lahu wa abul jaham la yadul asa ala atiki. Sai manzo Allah ya faɗi ya ce shi Muawiya su'uluk ne. Su'uluk, to ban san inda zan ce musu su'uluk ba, matsiyaci kenan. To bari in ce mishi matsiyaci, ya ce Muawiya matsiyaci ne. Shi ko wannan matsolo, to ai tafiyansu ɗaya ne. Yana ito matsolo, Muawiya matsolo ne, ai akwai wurin da ya ambace shi da matsolanci, wannan ko su'uluk. Tun da ya ce la mala lahu, ma'ana bai da komi ke, ya nuna shi Muawiyan nan matsiyaci ne. To karkace an zagi sahabi, annabi ne ya faɗa. Annabi ne ya ce Muawiya su'ulukun, shi kuma Abu Jahl baya sa sanda a kafadansa. Me yake nufi? La yadul asa ala atiki, me yake nufi? Baya sa sanda a wuya a kafada, me yake nufi? Yana dukan mata kenan. Wai to shikenan, kai ka san wata tazo ta ce wani ne yace zai aure ta, ce wani dukan mata yake. To ka gani ka za ta sha doka ke. To wannan ka an yi da shi ne ko kuwa?
a ga ci wannan bayi da ma ko kuma wannan a ce wannan matsolo za ki sha wahala gashi amma ba zai baki to haka nan kuma abu na uku ta inda shi ma ba za mu ta fuskanci za mu ce mishi ma ba giba bane shine idan ka nemi fatawa ko da ke malamai suna cewa abin da yafi kyau shine ka ce wani mutum ne babansa ya masa kaza ko matarsa ta yi masa kaza ya hukumci ko miji wata mata ne mijinta ya mata kaza to yaya to sai ka ce to kar matan ta ce miji na ne fa kaza ko mijin ya ce mata ta wanci ko ko makwabci na wani sai ce idan makwabcin ka ya maka kaza yaya kana neman fatawa ne amma kar ka ce balarabe ya yi maka kaga ka tona masa asiri to shikenan amma sun ce in a wajen fatawa ne aka ambata ba laifi shi ma nan an kawo ruwaya cewa ainihin ita Hind matar Abu Sufyan ta je ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi tace inna Abu Sufyan rajulun shahihun la yudini ma yakfini ana wa waladi afa akhudhu min ghairi ilmi wannan hadisi ne Hindu matar Muawiya mata Abu Sufyan ke war Muawiya ta zo tace Abu Sufyan mutun ne matsolo to kaga shehihun ke kaga su'ulukum matsiyaci shehihun matsolo tace Muawiya Abu Sufyan mutun ne matsolo baya bani abin da zai ishe ni da yayana ina iya dauka bai sani ba ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam faqala sallallahu alaihi wa sallam khuzi ma yafiki wa waladiki bil ma'ruf ki dauka daga dukiyar sa ba tare da sanin sa ba dan abin da ya ishe ki bil ma'ruf ni dai gurgurdin dai bai sani din ba in ba ka ban Abu Sufyan ba zai bayar to nan an yi da Abu Sufyan ya an yi da shi amma kuma ya halatta ko ba lura ba to shikenan abu na hudu wannan ya ina so in a gurguje ne in bar wannan karatun haka sai dai in kun ce bai ishe ku ban dora muku din ina so in bar karatun ne in kyale kawai din ya cika tsau abu na hudu in ana idan akwai maslaha wajen a kiyaye sharrin mutum to ba laifi a ce ai hatara fa da wani ko ba lura ba yawa shi ma bai zai zama giba ba har ba zai zama giba ba idan ana nufin a yi raddin mutum daga mummunan aiki ne har ba zai zama giba ba idan mutumin yana yin abin a sarari zahira gasu nan har waje 12 ne ina jin zan tsallake ne ko dai in bar karatun ne ko kuma lokaci ya riga ya kore ba yadda za mu yi mu ƙara karatun nan ya kawo kuma yadda za a yi maganin giba to maganin giba da kuma kafaran giba kuma ya kamata mutum ya sani to shikenan daga waɗannan istisna'i din inda Halima ma ziyarto shi amma nan gaba zan karanto mana maganin giba da yadda ake kafaran giba insha Allahu ta'ala da na son bar karatu ne insha Allah kamar yadda muka ce ainihin ranar Laraba jibi kenan insha Allah zai zama za mu fara zaman jajan Ashura zama al-Muharram da lokaci wannan kafin magarba za a sa tuta kuma za mu yi zama bayan isha daga nan za mu miƙe da zama insha Allah a Husainiya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahiri ok akwai wani abin da na so in tunatar da mu da yake yau 29 ne ko gobe 30 akwai ayyukan ƙarshen shekara da kuma ayyukan farkon shekara yana da kyau mutum kiyaye akwai sallah raka'a biyu da akan yi a ƙarshen yini ko a farkon dare wato ko da bayan isha ne ko kafin bayan isha ma da yafi mutum in ya kai wannan raka'a biyun yi addu'a yana nan a cikin mafatihu zai gani aka ce sai shi dan yayi kururuwa wanda mutum a cikin addu'a nasa yana cewa ya rabbi abinda na aikata a wannan shekara na da'a
wanda ka yarje kai umurce ni Allah ka karba mini wanda na aikata kuma na zunubi Allah ka yafe mini aji don kula kenan aka ce in yi wannan sai shedan yayi kururuwa yace ya kai cansa
duk aikin da yayi na shekaran an rufe shi da wannan kalmomi wato shi ya sa mutun yayi zunubi gashi kuma yayi wasu kalmomi Allah ya yafe masa
saboda kuma mutun yake yayi wannan sannan kuma ya wayi gari ran daya ga watan al-Muharram da azumi kuma shi kuma akwai addu'o'i masu tsawon gaske masu dadin gaske in zai iya yi ga suna addu'o'in farkon shekara akwai wannan anta ilahi al-qadim wa hadhihi sanatun jadida fa asaluka fi al-ismata min ash-shaytan wal ismata wal auna ala hadhihi an-nafs al-amarat bis-su shi ma ada ay sala raka'a bi aroki Allah alkhairin shekara adoki Allah tsari daga sharrin shekara kai mutun ya kiyaye wannan ran Laraba insha Allah ya tashi da azumi ya ga wannan addu'o'i in yana iyawa in ya duba ikbarul amal zai ga addu'a mai tsawon gaske inda zai wannan addu'a ya kuma bi shi da zuci kai addu'an da dadi daidai gurgudo mutun insha Allah wa azim wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirin da ke ci ka ba mu ikon aikata rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah.